الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو دوات رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تدبو دا تريد دا, دا أربعين دا أكو وان دي 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 دا أكو دوات أكويل شكرا تدبو ديو دا أشرين دا بيو ميلادية muna ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma zamu tashi a ina zaton aya na 100 ko aya ta 100 a cikin suratul nisa'i fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaban kathiran wa sa'a
a'udhu billahi minash shaytanir ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يجي وندي فيتا مني مغانا ايوين ده سكا غباتا من سنه مغانا اكن tunawa waɗanda suka musulunta suka ki hijira girman laifin kin hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qaluna musafina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira to Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma waɗanda suka iya fitowa suka hijira din duk da haka li yuhajir fi sabilillah wanda ya fita yayi hijira dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a zai sami wuraren wato canjin rayuwa makoma masu yawa inda zai iya komawa a bayan kasa kuma da wurare masu yalwa wa man yakhudhu baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzon Allah dun mai fiki mautu sannan mutuwa ya riske shi wannan yanayin faqad wata ajru ala Allah lallai ladan sa ya riga ya tabbata wato nan hijiran sa yana cikakken ladan hijira wa kana Allah ghafurur rahima Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinka wannan ayan tana ga mana man yuhajir fi sabilillahi tu'addi muraqaman malamai sun fassara ko da yake al-fahrazi ya ce muraqaman abinda ake nufi wato wajen daga margamu an fil kufari watan wajen turmuzi hancin kafirai watan yajin fil ardi muragaman idan ya fita aka takura shi a waje aka hana shi sukuni in ya fita to farkon abin da zai fara samu daga fitansa shine makiyansa da suke cutar da shi wanda suka hana shi sukuni suka hana shi zaman lafiya yayin ibadar shi to a bakin cikinsu zai samu sawa'un yana jin dadi a inda yake jin dadi baya jin dadi rayuwa ta yi masa kyau bace masa ba bakin ciki zai dami waɗanda ya bari yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kawo muraghaman din saboda farkon abin da yake damu wanda aka bari din nan wanda suka saba cutar da shi da yanzu ya fita ya bar su shine damuwar yanzu ya fita ya tafi shikenan ba su sami wanda kuma za su ci gaba da cutarwa ba wasa'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai yalwata masa galiban mutum har akan hijira kenan wannan fi sabilillah
to akan kowani irin kitama idan dan adam ya bar gida daniyan zuwa ya nemi wani abu saboda gida abubuwa sun sun yi tsauri sun yi wahala to za a ga zai sami yalwa a inda zai ci zai sami buɗi a wajen da zai tafi ya je nema saboda ya ji ardi muragaman kathiran wa sa'a a wa man yakhruju baytan muhajiran ila Allah ana ayar wato tana nuna mana kamar yadda aka sani girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kodai ka alqur'ani malamai sun ce tun daga bakar hannasu yana suna yana nuni ne da girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai ayoyi wanda suke azimatul dilala wato suna da karfin nuni zuwa ga wannan girman matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani dai duka magana nan ana yi ne akan hijira daga Makka zuwa Madina barin Makka a koma Madina sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da Makka nan ne ɗakin Allah nan ne mafi girman garuruwa a wajen Allah subhanahu wataala ko da ke matsalar sabani Imam Malik ya saba da mafi yawan malamai a cikin wannan shin ibada a Kaaba shi yafi koko ibada a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Imam Malik ibada a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake anan yake kwanci to ala kulli halin dai mun sani mafi girman garuruwa ita ce Makka to amma nan ne ɗakin Allah mafi girman ɗakuna mafi girman masallatai amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin hijira daga Makka ya fita sai Allah subhanahu wataala ya daina kiran Makka Makka ya daina kiran ta da kowane suna sai kuma gidan shi ne hijira wajen gidan wanda zai bar sai gashi Allah yana magana akan wanda zai hijira daga Makka ya je wajen manzon Allah a Madina yana cewa man yakhruju min baytihi ba min Makka ta min baitihi wanda ya bar gidansa inda zai bari ba Makka ne amma yanzu ya koma baitihi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ciki dadin dadawa wajen manzon Allah za a ji amma sai Allah ya mai da kaman shi ma Allah na can tare da annabi sai ga Allah yana cewa muhajiran ila Allahi wa rasulihi zai tafi wajen Allah da manzon Allah wato inda zaka tafi a can Madina zaka je wajen Allah ne zaka je wajen manzon Allah man ya harus min baitihi na Makka ta koma gidanka can inda za a tafi wajen manzon Allah ya koma wajen Allah da manzon Allah haka kuma shi ma a hadisin hijira da muka karantawa a al-arba'un an-nawawiyya ko إنما الأعمال بالنية وبالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ما في سبيل الله أقول من شكان من كان جوته في سبيل الله دكما إلى الله وان ده هجرة شكان سنجي وجن الله زاج ده وجن من زن الله سو ده مني سو ده وجن النبي زاء سي الله يمين ده أبين كمن زوا وجن النبي ده يشين زوا وجن الله ko kuma kana hijratu ila Allah zuwa wajen Allah wa rasulihi bai hijratu ila Allah wa rasulihi wannan duka da shi da kira-kiran sa suna nuna mana yanda Allah yake daukan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu maka ne ta koma baitihi wato baiti shi ne hijira an ce ikrama maula ibni abbas Allah ya kara masa yarda ya ce ya shekara 14 yana neman wanda aka sauka wannan ayan akan sauman ya baiti ainihin wanda aka sauke akan nasa yana neman sunansa daga baya dai ya sami sunan a bambatu ibnu al-qais ko kuma al-qais ibnu bamra ko bambatu ibnu al-qais duk dai sabani ne amma dai mun shahara bambatu ibnu al-qais a to kuma dai wane ne ya fita daga Makka yanzu Makka ta koma gidansa ila Allah zuwa wajen manzon Allah wa rasulihi kuma yudrikul maut sannan sai mutuwa ya riske shi yana kan hanya kafin ya isa faqad wa ta'atuhu ala Allah to lallai ladan sa ya riga ya cika a wajen Allah wannan yana daga cikin girman rahman Allah subhanahu wa ta'ala a sabon Allah mun sani abubuwa wanda ake yi ba aikata ba matakai hudu ne ko biyar ko akwai abin da malamai suke ce ma hajis sannan akwai khatib sannan akwai niyyat sannan akwai hammu sannan akwai asli ata akwai abu zai dan fado mu mutum a rai kawai hajis nafs rai ka dan raya riya raya mu ji ta uzillahi ya bar abin zai iya wuce nan ya kai zuwa ga khatiri ko da yake khatiri a kaida a istilahin ma'abutan shi suka ce khatiri suna nufin abin da yake zuwa daga wajen mala'iku to amma anan abin da ake nufi da khatiri abin da zai zo ya dan zauna a rai din rai ya ta riya ma mutum ya ta zama a ran shi na san aikata wannan barna amma bai aikata ba kuma bai niyan aikata amma yana ta riyawa a ran shi na sanye shi ma wannan in bai aikata ba yana cikin ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat sannan akwai niyya wasu ba su sa niyya suna sanya hannu kawai sai hasu niyya nan muka ce niyya shine mutum ya yi niyyar zai a ran shi ya sa ma ran shi shi ko wannan abin da ake yi na barnan nan na saban nan shi ma zai gwada yi gobe wannan sabon Allah shi ma zai ya sa a ran shi zai yi niyyar yi idan bai aikata ba har yanzu ya fasa da wani lutsufin Allah shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ladan fasa sai ya rubuta mashi wannan sabon a matsayin biyayya saboda ya yi niyya ya fasa akwai azumi shi ne mutum ya himmatu akan aikatawa ya himmatu akan aikata barnan a ila har ya tashi ya tafi inda zai aikata ko har ya yi shiri ko har ya niyyar mubashara ko kowane abu kuma yanzu misali yan ta'addan nan ila har ya dauko bindiga ya shirin fitowa titi kaga ya himmatu sai ya ji wani kira daga wajen Allah misali zuciyar shi kenan ake nufi nake nufi sai ta bace wa kai wannan abin sabon Allah ne bari bari kaga har ya himmatu a kan aikata ba in bai aikata ba shi ma Allah zai goge ya canza mashi wannan mummunan nashi zuwa a aikin alkhairi idan mutum ya niyya aikata alkhairi bai sami daman aikatawa ba yake ba bai sami daman aikatawa ba ko da a maqamin hajisi ko khatir yana da ladan wannan aikin alkhairi balle kuma har ya zama ya kai shine zaka ga a ce niyyar mu'mini ablaghu min amali ko ka amalihi ko khairun min amalihi ko dai musalahat da ake bashi wato dai ko niyya yayi a ran shi sai aikata sai wani dalili ya sa bai sami dama aikatawa ba Allah zai bashi ladan wannan niyyar nasa wannan daga cikin girman rahmar Allah da yace rahmar sa ta lullube azaban shi man yaqulu bayti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah shikenan ladan sa ya tabbata yana da cikakken ladan masu hijira wa kana Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai na
wa idha baghadtum fi al-ardi falaysa 'alaykum jinahun an tawtu min as-salah in yaghfirtum أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض إذا أنت في أتكامى فأبا ينكسر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة باب ليتي أكلكم kuyi kasu ku takaita sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kuka ji tsoron kafirai su fitine ku ka ji tsoron kafirai kada kafirai su fitine ku to ba ne ku kasu sallah innal kafirina kanu lahum aduwwun mubina lalle kafirai su kasance makiyi ne bayyana kiyayya gare ku wannan ayar ita ta kunshi hukuncin kasu a wato sallah qasu wa idza taraktum fil ardi falaysa alaykum junahun an tasumu min as-salah idan tafiya ta kama ku a bayan kasa babu laifi ku yi qasu a sallah ku takaita sallah ko da yake a wasu malamai suna cewa sallan qasu bai zo a alqur'ani ba suna da dalilin da yasa suke fadin haka a sallan khawf yanzu ne a Qur'ani saboda gani in kitu ayatu na kuma da zina kabbu saboda haka yanzu ana maganar salatul khawf ne ba salatul qasr din ba a sallan qasr a hadisi yanzu bala kulli halin dai malamai jamhurin su fa kan wannan ayat ita ce ayar umurni da qasrun sallah as-salawatu rubaiya wato salloli wanda suke masu raka a hurhudu ayi su qasr kamar yadda muka sani ko da yake akwai hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda wacce take cewa ainihin sallah an fardanta ta raka'a biyu ne sai aka yi kari a sallan zaman gida aka bar sallan tafiya a yanda take wannan hadisin muttafaqun alayhi kuma akwai hukunci muhimmi tattare da shi hukuncin da ke tattare da shi shine shin sallan qasr za ta zama rangwame kenan daga Allah ko ko a asalinta haka dama Allah ya shar'anta ta rangwame ne Allah ya mana ko ko haka Allah ya shar'anta ta mutum zai ga kaman ba wani wato hukunci ne girma tattare da wannan sabanin amma akwai hukunci shine idan haka Allah ya shar'anta ta to in kana tafiya ba za ka iya cika sallah in ka cika sallah sallar ba ta yi ba ina fatan mun fahimta tunda asalinta dama raka'a biyu ne ba rangwame ba ne in rangwame ne mun sani idan mutum ya ɗauki azima yana tafiya amma ya zaɓi cewa zai cika sallah ya yi ba daidai ba saboda inna Allah yuhibbu an tutaru khasu kama yuhibbu an tutaru azaimu amma dai sallar sa ta yi amma idan azima ce kamar yadda Abu Hanifa ya tafi akai cewa sallan qasr an shar'anta ta raka'a biyu ne saboda haka ita azima ce wajibinta mutum ya yi ta raka'a biyunta ba za ka yi raka'a hudu ba idan kai raka'a hudu ta sallah daban kai matukan kana kan tafiya to wajibinka kai raka'a biyu a mazhaban sa wannan sabanin jamhur ne ya saba da jamhurin malamai ko da yake al-Imam Malik shi a matsalin bin jam'i ne yake da wannan tafsila ko cewa idan mutum yana qasr to makruhi ne mai cika sallah ya bi shi sallah amma abin da ya fi karhanci shine shi ya bi mai cika sallah ya cika sallah kenan wa ashaddu karahata da idan aka yana qasr shari'a shi qasr ne hukuncin shi qasr ne saboda haka sai ya yi sallan sa qasr akwai maganganu da yawa na malamai tattare da wannan matsalar amma kafin nan in kuntum an yaftinakum alladhina kafaru kunci da ke nan wajen mun sani in mun kalli ayar yanda take kuma duk wanda ya tuna da bajiha zamanin sahabbai ba a yi takmini an yi tanzirin ilmin usulul fiqh ba amma duk da haka sai ga ya alabu muawiya yana zuwa wajen sayyidina umar yana ya amiral mu'minin gashi an ce mu muna kan tafiya kuma ba mu tsoron wani fitina daga kafirai kuma muna kasu saboda mene saboda ka'idar mafhumul mukhalafa dilalatul shubabi ba laifi ku yi sallah kasu idan kun ji tsoron kafirai su fitine ku to kaga in ba ku ji tsoron kafirai su fitine ku ba za ku cika sallah ina fatan mun fahimta ko ka'idar ke ne in ba ku ji tsoro ba za ku cika sallah saboda haka wannan ne ya ba shi wannan baban Allah iskali yazo yana tambayar sai na Umar ya yanzu ba mu tsoron fitinan wani kafiri amma kuma muna ci gaba da yin kasu ya ce wallahi abin da ya ruda ka ya yi maka ya shiga maka duhu ni ma ya shiga min duhu kuma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar da kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya min cewa wannan sadaka ce ta Allah ya yi mana mu karbi sadakan Allah daga Allah saboda haka sawa'un da tsoron ko ba tsoron saboda illar tafiyan ne ba mashakka ba illar tafiyan ne ba jin tsoron ba saboda in mashakka ne kaga kamar yadda malamin su suke cewa gairu babu ba za a yi tunzi ba in shi ba ko da haka sai dole a sami illa ta zama abin da yake mundomi shine tafiya matukan tafiya ne kuma ya kai masafatul qasr ya kai tafiyan da ake wa qasr wanda yake malamai suka ce mafi karancin shi burd kuma shine kamar mile 48 yana daidai da wajen kilometer 80 to in dai ya kai wannan tafiya wanda za a yi ta kai haka to za a yi sallan qasr masalan sallan qasr gaskiya masala ce muhimmiya kwarai da take buƙatan a zauna a yi bayani da kyau kwarai a kanta domin tana cikin masalolin da ke rikita mutane yanzu amma farko abin da ya faɗo raina kafin in yi magana akan sallan qasr kai ita ce wata sallah da ake yi a jirgin kasa. Masu tafiya bin jirgin kasa, jirgin dare, ina nufin na Abuja zuwa Kaduna ko Kaduna zuwa Abuja. Galiban suka yi sallah sai su hada magriba da isha a cikin jirgin kasa tana tafiya. A fahimta ne, a iyakar tuna, ban ga inda wannan ya halatta. A iyakar tuna, ban ga inda wannan hada sallar ta halatta. Hukunce-hukunce ne guda biyu suka cakuɗa da kuskure. Idan kana kan tafiya, za ka yi sallar kasar jama'a, gaskiya ne. Bi ijma'il ulama ba saɓani cikin wannan. Amma a ƙasa a tsaye kana kallon alƙibla. Ina fatan mun fahimta. Amma a ƙasa a tsaye kana kallon alƙibla. A addinin musulunci, a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu inda aka yarda kai sallan farilla in ba cikin shiddatul khawfi, wanda za mu karanta a ayoyin da ayar da za ta zo nan gaba. In ba tsoro ya yi tsoro ba, ba inda aka yarda a yi sallan farilla, ba ana tsaye ana kallon alƙibla tun takbiratul ihrami fa sallama. Ina fatan mun fahimci wannan. Dole ne ya zama kana ƙasa, kana kallon alƙibla, kana tsaye a waje ɗaya, kana kallon alƙibla tun daga kabbaran har ma har kai sallama. Dole ne, babu hadisi ko ɗaya da ya ce a yi sallan farilla ba a haka ba, ana nafila. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nafila akan abin hawa, amma baya farilla. A farilla dole sai ya sauka ƙasa. To amma saboda lalura sai malamai suka ce idan kana tafiya, saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sallah da abu ne rubutacce, abin rubutawa ne mai lokaci akan mu'minai. To lalura sai ya zama tafiya ta kama ka, lokacin sallah zai fita har kafin ka sami inda za a tsaya a tsaye a yi sallah. Lalura sai ka sa ka yi sallah a ganin wasu malamai, har yanzu wasu malamai ba za a yi ba. To amma a kaddara wasu malamai nan an sami saɓani, wasu da yawa sun tafi akan cewa lalura za ka sa ka yi sallah. To na san an fahimci hukuncin yanzu. Wace sallah kenan? Magriba, banda isha. Ina fatan mun fahimta. Yanzu ana maganar lalura ne. To tunda maganar lalura ake yi, to lalurar sallan da kake tsoron fitar lokacinta ita ce magriba. Wa daruratu tuqaddaru bi qadriha. Dan haka yin sallan isha tare da magriba kuma yanzu ita ba lalura, saboda haka ba ta yi ba wallahi. Ina fatan mun fahimta. Ba lalura. Inda za a haɗa ta a ƙasa, da jirgin ya tsaya, za a ɗauki fasinja ko ya tsaya minti 10 ko 15, za ka haɗa sallah ba komai, kuna tsaye, kuna kallon alƙibla ba komai. Ina fatan mun fahimta. Saboda ya tsaya, a tsaye ne yanzu kana kallon alƙibla mustaqima al-ittijahu ila alƙibla. Ba za ka yi haɗa magriba da isha, saboda jam'u a matsayinka na matafiyi sunnan kake nan. Amma kana cikin tafiya, ba ka kallon alƙibla, ba ka istidaman kallon alƙibla, to laluran da malamai suka ce za a iya sallah a kan shi ya hau kan magriba, amma bai hau kan isha ba. Ina fatan an fahimci hukuncin da kyau. To gaskiya ban san wata fatawa saɓanin wannan daga malamai ba, sai da yake in akwai malamai ɗan naɗa kansu. Amma ina fatan yanzu an yi tasawurin matsalan da kyau, don yana ƙare wahala in yi wa mutane bayanin wannan nukta. Suna tafiya akan matsalan jam'u, sai su kasa bambance shi kanshi sallan da ake yi abin hawa na tafiya lalura ne. Shi kuma lalura ba a ɗaukan shi sai ya zama dole ba yanda za a yi. Menene dole ba yanda za a yi? Muktari zai fita. To ita kuma isha muktarinta ba zai fita ba. So ala kulli halin, matsalan ƙasa matsala ce mai maganganu da yawa kamar yadda na faɗa. Amma mafi muhimmancin abin da yake da maganganu a cikin ƙasa shi ne mudda. Ba addini da ra'ayi. Idan mutum yana so waɗannan abubuwan, ya kamata ya koma wajen malamai ya tambaye su, masa fatawa, sai ya ginu akan fatawan malamai na gaskiya, masu ilimin gaskiya, ba malaman naɗa kai ba. muddan qasr mas'ala ce ta sabai wato kwana nawa ake wa qasr a mazhabin malikiya da shafi'iyya abinda ake wa qasr shine kwana uku amma menene kwana uku kwana uku cikakku cikakku dan haka banda ranan zuwa da ranan tafiya idan mutum ya tashi ranan Lahadi ya tafi Lagos akan zai dawo Alhamis to yana da haƙƙi ne kaso a mazhaban Malikiya da Shafi'iyya saboda zaman shi a Lagos cikakkun ranaku kwana uku ne su ne Litini Talata Laraba ran da ya tafi Lahadi da ran da zai dawo Alhamis ba sa cikin sa ina fatan mun fahimci wannan Ahmad bin Muhammad sai ce a'a kasru kwana huɗu ne kuma duka suna lura da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasru ne bayan shigowar shi garin Makka kafin fita ayyamul tarwiya a zuwa Mina ya shigo ranar uku ga watan Dhulhijja ya fita zuwa Mina ranar takwas ga wata ya yi kasru a garin Makka to menene saboda haka suke ta wannan tauci haka Ahmad bin Muhammad ya ce kwana huɗu ne kasru cikakku duk abin da mutum wato idan mutum zai tafiya garin da ya kai masafatul qasr da niyya a cikin tafiyansa na cewa zai yi waɗannan kwanakin idan ya tafi to zai qasr amma idan niyyansa tun farko zai wuce waɗannan kwanakin to a wajen Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Muhammad ba za a yi qasr in dai niyyansa zai wuce kwana uku a sauna ko kwana huɗu a sauna a inda za shi ko ba magana musu Abu Hanifatul Nu'man sai ce a'a za a iya kaso har kwana 15 saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fiye da kwana 15 kamar kwana 20 a Tabuk yana kaso kuma yayi kwana kamar 16 a hadisin Ibnu Abbas radiyallahu anhu ma a Makka ana jiran sayyidatuna Aisha ko ana kaso saboda haka sai shi Abu Hanifatul Nu'man ya tafi akan cewa za a iya har kwana 15 ana kaso idan tafiyar mutum ba zai wuce kwana 15 ba zai iya kaso sai malamai sai Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad suka ce masa a'a akwai bambanci tsakanin tafiyan man ajma'a muksan wa man lam yujma' muksan wancan tafiyan da ka gani na Tabuka da wannan tafiyan na Makka da aka jira na Aisha dukan su Allah ya kara mata yarda dukan su ba ai niyyan zama ba to duk tafiyan da mutum bai niyyan zama ba ka taso daga Zariya ka zo Abuja wata bukata da niyyan kwana ɗaya biyu za ka koma sai dalili ya sa wata takarda ce za a sa maka hannu ana ka jira gobe ka jira jibi har kai shekara to ko shekara za ka yi matuƙan kayanka na kulle kana jira kullum a sa maka hannu ka tafi to ba ka yi niyyan zama ba don haka za ka iya kai ta kasu Turaci suka ce kasurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuraren guda biyu ya yi ne a wannan dalilan saboda haka ba za a iya ginuwa da wannan hukuncin a ce za a iya aita kasu ko kwana nawa Allama Ibn Taymiyyah da ɗalibinsa Ibn Qayyim da wasu da suka zo daga bayansu sai suka ce ai ko kwana nawa ba a iya kama mutum zai iya ta kasu wannan kan sun saba da gaba'in fuqahaul amsar mun san fuqahaul amsar ba watan malaman mazhabobi gaba ɗayansu wanda duk malaman duniya suke bin su a cikin fatawansu to sun saba da su da wannan fatawa cewa saboda haka in ka tashi yanzu kai ɗalibin ilimi ne za ka je America ka yi karatu shekara huɗu a fatawai Ibn Taymiyyah za ka yi ta kasu matukan abu biyu ba su hau kanka ba shi ne ba ka shartanta istiɓani ko ikama ba ba ka ce na canza gari ba na mai da nan yanzu shine gari na yi jira na dawo nan koko ba kai sharaɗin koke to ni zan zauna a nan illa ma sha Allah to matukan ba kai sharaɗi biyun nan ba ka zo ne akan za ka koma kuma ba kai istiqani ba kuma ba kai iqama ba shikenan babu laifi kai ta kasrun ka ko shekara nan kamar yadda muka ce wannan babu shakka sun saba da gaba ɗayan malamai can gurin malamai ko da yake mujtahidi ne ya kai makamin da zai ci hali amma dai a wannan matsala ya saba da malamai kuma mafi yawan malamai su tabbatar da cewa wannan fahimtar musulmi na'am ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo wannan babu wani nassi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kasrin sallah kwana kaza ne misali hujja da Imam Malik ma ya dogara da shi hujja ne wanda sai kai zurfafa tunani zaka fahimce shi domin shi abin da ya dogara shi bayan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kwanakin da yayi wanda ba wannan ba ga dalilai da sauransu abin da yasa ya dogara da maganar kwana uku shine hadisin bakunta idan kai bako ranan farko ka karrama shi ka bashi abinci da girmamawa fiye da ka'ida kai ta kallufin karanci rana na biyu kai amma dai kar ya kai na jiya rana na uku ka bashi irin yadda ka saba ci rana na hudu in ka so ka ce mishi da Allah ne shi kenan wallahi na kuma gama da kai sai ka kama hanya ka nemi wani waje in ya wuce kwana uku to saboda haka sai Imam Malik ya ce ashe ba kunta ba a wuce kwana tunda ba kunta ba a wuce kwana uku to duk mutumin da ya wuce kwana uku to mustaqin aw muqim ya da zango ya yi niyan zama in ya yi niyan zama to ba maganar kasu a kansa ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun je wani waje sun yi wata shida suna sallan kasu ya faru ya inganta hadisi amma abin da ya faru shine su akan tafiya su sai fal kankara wanda kuma ban san shi ya sauka aka yi irin kamar ruwa sanyi aka yi kankara sai dutsen kankara ya tsare su kankaran kuma bai narke ba har wata shida sai aka kullum suna jira ya narke su bai faru ba kuma har wata shida saboda haka suka ci gaba da jira har wata shida sai da kankaran ya narke lokacin sai ya zo sannan suka sami hanya suka ci gaba da tafiya to dama a wannan kamar yadda muka ce babu laifi mutum sai ya ci gaba da kasuwanci matukan yana kan hanyar tafiya bai yada zango ba kuma yana niyyar koyaushe ya sami dama zai wuce ya ci gaba da tafiyarsa idan matafiyi ya bar garinsu wannan ma matsala ce mun ga kawai suna zuwa mun ne ina zaben wanda na san suna da iska matafiyi ya bar garinsu sai ya dawo gar yana da gida a gar zai yi kasu ko ba zai yi kasu ba domin sani yana da iyali a garin dama ijma'an ba zai yi kasu ba kama idan bai da iyali kamar irin mu da muke da wasu garuruwa yanzu ana zaune mafi yawan mu haka ne mafi yawan wanda suke Abuja to in ka koma garin ku za ka yi kasu in kwanakin ka ba sun ci kwanakin kasu ba ko ba za ka yi ba to mafi yawan malaman malikiyya alƙaulur rajih min mazhabin malik shine ba za ka yi kasu za ka ci sallah sai dai da sharadi daya in ka yi niyyar hijira ka bar garin gaba daya idan ka yi niyya a ranka cewa ka bar garin kenan har abada ba komawa to ran da dukkan zai zaka yi kasu dan yanzu kuma wannan garin ya tashi a garin ka kai ma ka zo mai ziyara amma matukar garin ka ne da kake da wasu alamu ma da suke nuna cewa baka shirin barin shi gaba daya ba to in ka je zaka cika sallah kamar sauran mutanen gari daga ina ake fara kasu galiban kamar yadda muka sani malamai suna faɗa mana ana fara kasu kuma duk inda za ka iya fara kasu za ka iya fara jango wato duk inda zai yi mutum ya yi kasu zai yi kuma ya yi jango matukar yana kan tafiya don haka za ka iya fara kasu don kai matafiyin jirgin sama ne tun daga airport kafin jirgi ya tashi za ka iya kasu bi sarfin nazari wato ba tare da kula cewa airport nan yana cikin gari ne ko yana wajen gari amma idan a kasa za ka yi tafiya to dole sai ka bar gari tukuna a malamai suna cewa mutum ya zama ya bar gari har ya ma bar gonakin bayan wannan kamar irin garuwa da ke da gonaki a bayan gari amma idza talasaqatil mudun aw qura sai zama garuwa suna ta faɗi suna haɗewa da juna to har yanzu za su ci gaba da daukan hukuncin gari ɗaya ne za su ci gaba da hukuncin daukan gari ɗaya ne har sai ka bar na ƙarshen gaba ɗaya ina fatan mun fahimta yanzu Abuja tana nan in kai nan da za ka sami wasu garuruwa da ƙauyuka ne da wasu garuruwa ne yanzu suna ta faɗi suna haɗewa ko suna haɗewa daga Abuja to har yanzu za a ci gaba da ɗaukan hukuncin Abuja hukuncin zaman gida hukuncin haɗa ba za ka iya fara kaso ba inda za ka tsaya a gidan mai za ka sha mai ba tare da ka bar gari ba idan a mota ne har sai ka bar dukkan gari tsuna to daga nan duk inda ka tsaya za ka iya fara kasonka domin tafiyanka ta riga ta kankana jaddabi ka sai tafiyanka ta riga ta kankana hukunce-hukuncen da suke tattare da matsalan kasu suna da yawa muhimmi dai muhimmin abin da na suke son gani sun faɗa shi ne matsalan wannan kasu kwanaki da dama yanzu ana yin shi kwarai da gaske kuma in dai mutum yana son salama a addininsa to shawara mafi kyau ya zaɓi fahimtar jamhurin malamai fahimtar magabata magabatan nan ga su nan su ne kuka hawa amsar aƙalla in aka ce maka Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad bin Hanbal an cire guda in aka ce sun yi ijma'i akan abu ana kira shi ijma'u kuka hawa amsar to ya cancanci girmamawa tsira ga ya kamata mutum ya girmama wannan fahimtar ya fi kama da fiqhu ya fi kama da ilimi bai yi kama da fiqhu ba mutum ya tafi aiki wata kasa zai shekara ɗaya ko biyu ko uku ko ya tafi karatu shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ya ce zai ci gaba da kaso kuma matuƙar mutum ya wuce waɗannan kwanakin wanda suka zo a hadisi idan ka ce na dogara da fahimtar Abu Hanifa ko na dogara da fahimtar Ibn Abbas zan yi kwana 19 saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kwana 19 kana da uzuri misali ka ɗauki wata maza ba daga cikin maza amma zan yi wata biyu ko uku to ba ka da wani nassi nassi ga shi ne ba wani nassi da ya zo ya ce kar a yi wata biyu ko uku shi ne hujja ba wani nassi da ya zo ya ce kar a yi wata biyu ko uku to amma wannan ba hujja ba ne musamman idan malamai suka ga abu ne wanda yana da ma'ana wato ana akalin shi ana gane abin da aka rufa da hukunci a ciki abin da aka rufa da hukunci a ciki shine kamar wannan abin da yazo a cikin aya wai da wata fa'ati da laysa alaikum jinan ta sunna na salati ki kun an yauce na kuma da zai kafaru ya nuna cewa wani abu ne wanda yake ta'allaka da tafiya da gajiya da wahala da sauran makamantan wannan wanda yake kuma wanda zai je ya zauna shekara biyu ko uku a wani waje wato fata wannan hukunci ba ya da alaka da shi Allah ya ci mu kai in hiftum an yauce na kuma da zai kafaru da kafirin kanu lakum adu nan Allah subhanahu wataala sai ya ce mana kafirai sun kasance muku makiyi mai bayyana kiyayya wato sai aka hada kafirai gaba daya aka yi mu'amala da su mu'amalan guda daya dan an nuna mana al-kufru millatu wahida wato kafirai gaba dayan su suna tarayya cikin kin al'ummar musulmi gaba dayan su suna tarayya cikin kiyayya da musulmi suna har suna zama kamar mutum daya cikin kiyayyar su da musulmi inda ake kawo lokacin aduwan sun kasance muku aduwi maiki mai bayyana kiyayya za ka samu sa da sabani da yawa tsakanin su amma a cikin kin al'ummar musulmi cikin fada da musulunci da musulmi za su yi sabani a abubuwa da yawa amma ba su sabani a wannan duk inda siyasosin su suke juyawa za a ga siyasu ne da suke juyawa ta yadda za a yi a cutar da musulunci da musulmi hasbunallahu wa ni'mal wakeel na'am idan
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك ولتأخذ أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيدين عليكم غيرة واحدة ولا جناح عليكم إن
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك ويأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لتأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم تهيلون عليهم ليلة واحدة ولا جناء عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تذووا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا كنت فيهم kodai kana ga lokaci ya tafi zamu dai fassara ayar kawai idan ba damuwa sai mu bar ci gaba da bayanin sabu din insha Allah wa idza kunta fihim fa aqim salata wa taqim qa'idatan min ma'ak idan ka kasance kana cikin su kuma za ka yi musu sallah wato nan ana magana a cikin lokacin salatul khawf ne lokacin yaki fal taqim qa'idatan min ma'ak wa ya'khudhu asihatan sai wani sashi su faya tare da kai kuma su dauki ta kokonsu fa idza sajadu fa yakunu min wara'i idan suka yi sujada sai su koma baya wali ta ti ta'ifatu ukhra lan yusallu fa yusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahu ma'asihatahu sai wata kuma sashi ta zo wanda ita bata yi sallah tare da kai ba sai ke sallah tare da kai kuma ta dauki kula kuma ta akula da shiri da kuma tabbobi kar ai wasa da dinka a tanaji shi ai tanaji kuma a rika makani wadda alladhina kafaru la taqfuluna an aslihatukum wa anti atukum fa yamiluna alaykum ma yasma wadanda suka kafirta sun so da a ce za ku dafala daga takubban ku da kayan fa yamiluna alaykum ma yasma wadi sai su zo su muku of daya wala junaha alaykum in kana bikum hadha min madar aw kuntum madha an tabaw aslihatukum babu laifi in ya kasance a kuna da wani cuta na kasancewa ruwan sama mai ƙarfi wanda zai sa ba yanda za ku yi ci gaba da yaki ba a wannan yanayin to ba laifi ku aje dukkan ku a wannan lokacin kun bo in ba ku da lafiya ba laifi ku aje takobin ku a in wa ku hidrakum kuma ku dauke kula duk da haka ba wai aje takobi ko ba ku aje takobi amma ku zama kuna cikin tanaji إن الله عد للكافرين عذاب مهينا الذي الله سبحانه وتعالى يا كان دو وكافر عذاب مي ولا كنتر تو نافكن مبالي دين كوي ارسوا ارسوا كوبي سبودا ان muka ci gaba da karatu ba za mu sami dama mu tambayi wasu jiya mini wata magana wani ya ja hankali na akan limamai bai na ce liman da muhimmancin shi da matsayinsa dai bai kamata wasu nau'i ko wai shi liman ba za a cire shi ba kenan ba zai yi laifi ba wanda zai hukunta shi liman da wanda zai hukunta shi amma in dacewa ne in muna son addini mai kima a wajenmu to sai ya zama malamai na addini wanda suke saman liman sai su zama su ne suke da haƙƙin cewa liman ba ka yi daidai ba saukan jiri ka ko liman ba ka yi daidai ba gyara ina fatan mun fahimci wannan gyara ga liman sanin me ya kamata liman ya yi ko me ya bai kamata liman ya yi ba ya kamata ya zama nan malamai ne wanda suke sama da liman su ne za su yi wannan in ji wannan ba daidai ba ne kuma laifin ya kai a yi maka hukunci iri kaza ko wannan ba daidai ba ne ai sai ya kai ma a dakatar da kai gaba ɗaya ma ka daina neman shi amma gaskiya duk wani abu ba wannan ba to an kutsa layin da wanda ya shiga layin da ba layin sa gaskiya kuma addini ba zai kima ba ba zai mutunci ba matukan ba wannan tsarin ba Allah ya ci kawo duka ne waje wani ya ce don Allah ba a yana yin shi asini a wata ramuwa kuma yana yin kuma cace ne ta tsoro ta da dara
kuma kai mai nasiha yake ci sai ce kowa kabarin sa to ni dai tambayar su ta bi ban gane da kowa kuma shi ne mai matar su suke uku kuma tana gidan sai ce suke biyu yayi sauran ne ban bayyana tambayan ba ala kulli halin ne mutum ne yake tace da sauran sai kuma cikin asiri ma bai halatta ba kuma cikin asiri saboda haka abubuwan da suka halatta su ne ne wanda suka haramta su ne bai a fikahanci a hukunci mu ba yi ba za mu ci asirin sabili ba amma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan asiri ne lalataccen lada ne wannan ya ce yana mura ne sai ya ji tare sai kaki ya ga hadin jini ya azumi azumi sai yana nan matukan ba haɗewa ya koma ya yi ba wannan ci wannan ya ce wai ya ji an ce musulmi ba zai zama zauna a cikin wuta har abada ba wannan gaskiya ne babu wani wanda ya shiga la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko da ba ya da kowane irin aiki ko kai da zai dogoma a cikin wuta amma shi shiga wuta ko da na kwana ɗaya ne ka san dai inda yau mutum da rabe ka alƙisa da cikin mata uku to da ko da na kwana ɗaya ne tashi hankali ne da haka wannan ba gari yayin shan tafiya ba ko kan shi wuta ma ko kofar wuta ma ba abin da ya hada ba mutum mai imani da sami zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu amma lallai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zai dawo ma wuta ba wanda ya zama a cikin zuciyar shi akwai kwatan bacin kwayan habbatin bil hardari min iman ko duk ma muka duba ayar shafa'a za mu ga ma'ana wanda ya ji wannan wato ya ji wannan fadi cikin nuna rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wani ya ce mutum ne a ya je ya yi salon tarawih a wani masallaci sai ga limamin ya yi sallah raka huɗu a jere bai yi bai zauna ya yi tafiya ba to a wannan fahimta ne na wasu amma dai kauli mafi rinjaye wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a kisa cewa ya yi sallan dare raka'a huɗu gaba ɗaya sai kuma raka'a uku gaba ɗaya to wannan ya bada iskari sai wasu ka fahimci cewa kamar raka a huɗu gaba ɗaya babu tariya ba komai tsakanin su fahimta ne ce hali ne fahimta su amma mafi yawan malaman a duka suka fahimta a kai shi ne raka a huɗu wato za a yi raka a biyu saboda hadisin salatu laili masna masna ko sallan dare gaba ɗaya raka a biyu ne za a yi raka a biyu a tashi kuma kai tsaye a yi biyu ba tare da an huta ba aka yi biyu sai a zauna a ɗan huta tsakanin wannan to shi ne hudu gaba ɗaya da hudu gaba ɗaya wato da aka yi biyu sai aka zauna aka huta to an yi hudu gaba ɗaya kenan haka wasu ka fahimci a wannan hadisi Allah kulli halin fahimta ne wasu malamai a duk sun fahimta ne wani ya ce lokacin da zakar shi yayi amma yayi bangila kuma har yanzu ba a biya shi ba kuma idan aka biya zai zama ana bin sa bashi shin bashin zai fara cirewa ko zakkan zai fara biya to yana da hanya biyu zai iya dukiyarsa da yake da shi banda na bangila ya fitar masu da zakkan su yanzu lokacin zakkan ne su kuma na bangila sai ya jira har lokacin da suka samu sai ya lissafi shi ya fitar masu da zakkan su gaba idan kuma a ba ya da dukiyar ne ba za su fitar da zakkan ba zai fito ba sai na bangilan ya fito to ba laifin zai jira na bangilan ya fito kuma kamar yadda ya faɗa zai jira zai fara biyan bashi kuna haka ne ba yadda za a yi mutum da ake biyan bashi kuma lokacin biyan bashi ne to wajibin sa ne ya fara biyan bashi kuna kafin ya fitar da zakka idan bashi ne istigrakin zakkan shi ne wani yana tambaya mutum ne yana da ƴaƴa da yawa kuma yana da al'adan duk ɗansa idan ya kai wasu shekaru na girma na aure sai gina masa gida da mota kuma yi masa aure to ya yi wa wasu bai ma wasu ba sai ya rasu to ya za a yi wanda ya ba waɗancan ya kuncinsa da sauran dai ma'ana ne ma'ana can da ita dama ƙa'ida dai shi kyauta in za ka yi wa ƴaƴa ba a sun bambanta mun sani wata rana wata mata ta zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya shida yayi shida baban yaron yayi ga yaron kyauta yace shin ya bai wa duka ɗayan irin wannan kyautan yace ta ce a'a bai ba wannan yana ce a to ni ba na shida akan su akan zalunci akan rashin adalci to amma idan ba niyyar sa ya bambanta ba ko ko a'a da wani dalili ba niyyar sa ya bambanta ba shi ne wanda ya kai wani shekaru za a yi masa su inda sauran masu kawo da an yi masu wannan daban ne haka kuma ko ko a'a wanda aka ba da nan yana da wata gudunmuwa ne ta musamman cikin neman kudin shi yasa aka dauka aka ba shi to duka dai wannan babu ne ba a cikin wancan wanda hadisi ya hana a kuma wanda aka ba shi hausi kayan sani za a raba gado za a raba gado na abin da mai gado ya mai mai gida ya bari ne ba za a ci shi wancan ya dawo da abin da aka ba shi shiga cikin gado ba matukan dai bayarwa ne aka masa kyauta ne ya ce menene hukuncin azumin mata da maza wanda cikin su yake bugar juna da kuskure kama a kasuwanni da kuskure da yake ba da niyya azumin su yana nan idan ba su idan su ba inda za su yi tawattun wannan yanayin a can ba za su iya kubucewa wannan yanayin a ba abin da ya sa azumin su abin da zai karya azumin shi ne su yi da sha'awa kuma har ya haifar da fitan wani abu to shi ne zai bata azumin su idan a abin da sha wata saura yake kawo wani saura ma azumin da idan abin da ya wuce haka ya kai gaba ya kai zuwa da kafara to amma idan ba haka ba azumin su yana nan illa dai idan ba su yin ba su kamar misali zaman mota ba daidai ba ne maza da mata su rika zama a jirgi ya yi a mota tare kafaɗa cikin kafaɗa ko a caba mutum ya goyo matar wani a baya a mashin ba daidai ba ne duk wannan ma kusanci ne amma lalura ce kila za a iya ce lalura ce wata rana wani ya zo Nigeria daga wata ƙasa Balarabe to ƴan uwa su jira su saka shi a port sai suka tambaye shi ne wani taliki zai aka Nigeria ce ai shi tun da yake da tsoron ganin kafirci tsarara ba sai a Nigeria sai ce ne ya gani ya ce wai mutum ya goyo matar wani a mashin ta rungumo shi a baya kaga ni ma ina saboda na taso ba a duniyar ka saboda ban saba ganin wannan ba duk in kaje mutum da babur da mace a bayansa matarsa ce ko alkohol ko muharramar sa akalla ni ma ina ganin abin ba ko amma da yawa daga mutanen Najeriya misali ba su ganin wannan ba ko duk komai addini za ta sa ni kabi da hijabi sosai ta je kuma ta tsaye da dan a taba ta hau ta danne shi a baya ko a yi tafiya ba a ganin shi wani abu saboda yanayin rayuwa da kila ko talauci ne ko menene dai Allahu a'lam ko ko muhallafat ko ma kusanci ne kamar yadda nace Allahu a'lam amma dai a wannan baya nan asali ya lalace saboda an yi wannan domin babu niyyar sha'awa a zato na a ciki kuma babu ma samun sha'awa ba abu ne wanda ake yi da tunanin yiwuwar sha'awa ba a zato na wallahu a'lam amma dai ba yana nufin ya barrara ya ce a rika yi bane wannan ba yana nufin yana da kyau a yi bane inda za a iya mota a ce okay wajen zaman mata daban wajen zaman maza daban shine abin da ya dace da shari'a mace gaba ɗaya ta ta hau bayan wani a mashin in ba muharrami ta kuɗi gidan ta wannan shine abin da ya dace cewa fa'in rahmar Allah ya rufe fushinsa yana nufin mutanen aljanna sun mutanen wuta yawa kai da yake rabon mutum suna da yawa ne kafirai sun gudu su mai yawa kwarai da gaske hadisi ma ya zo yana cewa a ba'ful nar hadisi bukhari ne ma ina zuwa ko daga cikin kowane 999 ne Allah ya kare Allah ya kare Allah ya kuma kwarai ke wannan ba dole yana tun duka za su shiga wuta ba wato wanda suka cancanci shiga wuta Allah kuma shi yake rahama ga wanda ya so wato kasan wuta daga cikin kowane 999 ɗaya ne kasan aljanna amma kuma wasu sun cancanci mutanen Allah da rahman su sa su aljanna a mutum yana azumi zai yi amfani da magani na hayaki da aka ba shi rashin lafiya sai lokacin da yake azumi to idan ya zama lalura dole sai yayi amfani da wannan abin, in dacewa ne da ya bari bayan sharuwa ya yi amfani. Amma in ya zama lalura kuma ya zama musulmi ba ya da zai kuma wannan hayakin ne kawai kuma lalura ne gare shi, to ina ganin za a ɗaukan shi kamar irin su inhaler da ake shakawa a bayan lalura a babu kuma mun sani wato lalura yana da hukunci a cikin maganar lalura a cikin magriba ko shi yasa lalura hayakin mota da hayakin kitchen ne mai girki ba zai karya azumi ba, amma hayakin taba zai karya azumi saboda ba lalura ba ne. A mutum hukunci wanda yake istinna'i dan kauce wa zina, a ba a istinna'i don kauce wa zina wato kwatankwacinsa kamar a ce mutumin da yake shan burbutu don kaucewa shan giya, ba sai ya zan yi misalin ba, kila misalin bai yi ba, wato mutumin da yake fadawa cikin wani muharram don kaucewa wanda ya yi shaharanci, abin da ake so shi ne nisa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la taqrabuni, shi kuma istina daga ce qarabatu zina ne. Amma dai a lallai lallai idan mutum ya yi haka ya guje wa fada wa zina zai yuyu, zai yuyu Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa wannan karamin laifin saboda gujewa wancan babban laifin ijtinabil kaba'iri tuftaru sagair, to kuma kasan su sagair nisban ya danganta wato laifin zai zama babban laifin kansa, amma sai ya zama karami idan aka kara shi da wani wanda ya fi shi girma kwarai da gaske. Amma dai abin da ya fi kamata shi ne ya yi aure idan ba zai ya yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni, wanda ba zai iya aure ba ya yi azumi, ko shi kuma auren nan ba ana nufin shi kenan kawai kowa ya taso ya ce ya aure, dan wannan matsala ce wato da take bukatar a bata lokaci. Aure shi ne mafi girman hanya na kaucewa fadawa alfasha, amma kuma ba ya nufin a yi aure ana zaman banza ba a da aikin yi ko ba a da yadda za a yi a rayuwa shi kenan, don yanzu ya zama al'adar mu mutanen wani sashi a cikin al'umma yawan tara mata har ma hadisi muka kirkira kawai idan talauci ya yawa a tara aure, yawan tara mata da yawan haihuwa mutum ya ci maka ba za a lati ta naka huta nasan tura kawai a ta haihuwa kwata-kwata, wannan hadisi baya nufin shi kenan, baka san yaya ƴaƴanka suke rayuwa, yaya abincinsu, yaya lafiyarsu, yaya iliminsu, yaya rayuwarsu, kawai kai ta kawo su duniya, kai kanka wanda kawo su duniya ba ka da kowace musuliya a cikin rayuwarsu, kamar yadda muke yawan faɗi inda za ka tsara mutane da dama a cikin garuruwan ƙarfe 8-9 dare ka ce ina ɗanka wane da wane bai san inda suka, zai ce ƙila suna zaure kaza ko kila suna wajen kallon kwallo waje kaza, bai san ya suke rayuwa ba, ba ya da kowace irin masuliya saboda irin yadda muke rayuwa kara zuwa. Wannan matsalar tana bukatar a ware mata lokaci ne sosai a tattauna ta, domin muna ganin ta kamar karama amma tana da alaka da abubuwa da yawa da ya maida ta babba, tana da alaka da rashin zaman lafiya da muke ciki. Wannan matsalar da ga ta kamar karama, wannan yawan aurace da hayayyafa kara su tana da alaka da rashin zaman lafiya da muke ciki, tana da alaka da tsananin kazamin mummunan talauci da al'umman mu suke ciki, tana da alaka da koma baya da abubuwa da yawa ne da muke ciki. Kuma wannan kana dauka wai kamar goyon bayan Turawa, da mutum ya fara wannan magana sai aga kamar ko yana ayyada wata nazariya saboda bacin basiran wasu, in ba bacin basira ba ta yaya kana rayuwa ba ka da hanyar samun dubu 10 ko dubu 20 a wata za ka yi yaya 30 ko 40 da wani mantiki, wani addini ya koyar da mutum wannan babu shi ba gaskiya, addini ya koyar da mutum tsari, addini ya koyar da mutum daukan abin da zai iya da tsara abin da zai iya balle a rayuwa irin ta, idan an yi lokacin da misali za ka yi ta haihuwan ma wani akwai wani babba a family wanda duk yawan ƴaƴa shi zai ta ɗaukar nauyin abincinsu da rayuwarsu da sauransu, yanzu rayuwa ta canza komai iya sura ga dole a sake lissafi, dole mu duba yanayin zamantakewarmu da yanayin rayuwarmu, ko da yake ba wai ina zargin waɗannan mutanen su kaɗai ba ne a kan yanayin yadda suke rayuwa, ƙila laifi mafi girma ma zai koma wa hukuma domin hukuma ce ya kamata ta tsara tsarin zamantakewansu, ta tsara tsarin rayuwansu. Idan da misali Allahu a'lam, gwamnati tana da tsarin kyautatawa ga talakawa, cewa okay, kowane magidanci in ya taso akwai gida da ɗaki biyu da za a bashi. Idan ya haifi ‘ya’ya suka wuce wannan adadin, ya san yadda zai yi da su. Akwai makaranta kyauta, akwai asibiti nagartacce kyauta na ‘ya’ya biyu ko uku, misali gwargwadon samunsa. To mutane da yawa za su yi tunani, idan ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukar fiye da abin da hukuma ta samar musu, su tsaya a daidai gwargwadon abin da hukuma ta samar. Amma ba wannan. Gwamnati hukuman ma ba ta san yaya talakawan take rayuwa ba, saboda haka talakawan suke rayuwa karazu. Wannan abubuwa na tashin hankali. Ko yau na ji labari a jihar Zamfara, garin Tsafi, ina fitowa wani ya kira ni cewa ko jiya ko yau an kai hari, an kashe mutane hanyar wajen jere jiya ko shekaran jiya, an kai hari an kwashe mutane. Jiya cikin dare wani ya kira ni daga Sokoto, kilomita 8 daga cikin garin Sokoto, Gelgel, an kai hari an kwashe mutane. Ire-iren waɗannan kullum in za ka lissafa abin da kake ci, to ya waje mu koma hankali, ya waje mu koma hankali. Ni ina gani in ma aka ce da hukuma za ta sa wato yanayin ta baci, a ce ma'aikatu da dama ma a rurrufe su duk a mayar da su harkar jami'an tsaro, don akwai ma'aikatun da yawa da zaman banza kawai ake yi. Ko musamman a lamarin da irin su local government da state government, za ka ga ka sami ma'aikata suna nan guda 1,000 ko 2,000, ainihin masu aikin guda 30 ko 50 mu ɗari ne, sauran duk a watsa su cikin harkar tsaro. Inda zai yi misali, yanayin da muke ciki ya kai haka, in ƙarancin jami'an tsaro ne muke fama da shi, in matsalar na ƙarancin jami'an tsaro ne, domin ba mu sani ba, mu ba jami'an tsaro ba ne, amma dai mun san cewa da matsala, ina matsalar ta ne, 'yan siyasa su za su ce maka an yi intafi da ɗaya daga cikin gwamnoni jiya ko shekarun jiya, yana faɗi kuma nima ina da masaniya na wasu ƙoƙarin da suka yi, da yanda aka yi frustrating ƙoƙarin nasu, za su ce maka jami'an tsaro ne ba su yi wajibinsu. To in dai jami'an tsaro ƙarancin mutane ne, mu ko muna ganin jami'an tsaro musamman ƙanana, wato ba wanda ya cancanci, kamar yadda muka faɗi a wajen karatunmu na mukaddima, ba wanda ya cancanci girmamawa kamar mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa saboda rayuwa. Shi yasa ba mu iya buɗe baki mu mutumume su, saboda mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya don kai, to ba abin da ya rage. To amma lallai da matsala a wani waje, kuma matsalar nan ya kai mu fara neman shi da gaske. Idan shekara 8-9 da suka wuce an ta kumuci a masallatai, an ta addu'o'i, an ta abubuwa kan hukuma, lallai lokacin rashin tsaron ya kai a yi haka ne, musamman a arewa maso gabas, musamman a wancan lokacin da wasu sassan arewa maso yamma ne. To amma yanzu a arewa maso yamma, north west, gaskiya halin da ake ciki ya waje mu fara addu'o'i jama'iyya, mu fara kunuci, mu fara addu'o'i akan duk wanda yake da hannu a cikin wannan abubuwan. Allah ya halaka mana shi, duk wanda yake da dama, kuma ko dama take hannunsa na yayi wani abu wanda ya waje ba yayi, ya tashi yayi wannan abin da ya waje ba yayi, Allah subhanahu kuma da gangan Allah subhanahu wataala shi ma ya halaka mana shi, ya kawo mana canjinsa, domin munin abin yayi yawa mutanen abin da yake faruwa. Kuma ka san matsalar ka zama kana da ɗan information kenan, kila abin da ni na ɗan sani ya fi abin da wani ya ɗan sani na irin ƙoƙarin da wasu suke yi, saboda haka dole zan zama ina ruɗewa. To duk da an yi wannan, amma kuma har yanzu, to menene yake faruwa? Ba na cikin masu gaskata irin consequences din da irin cewa yunguwan makin ce sun su, ni ban iya kallon abubuwa ba sai da su bayyana ba. Amma wallahi a matsalin tsaron Najeriya, musamman abin da yake faruwa a arewa maso yamma din nan yanzu, ba yanda ɗan adam zai yi bai gaskata cewa akwai makirci, akwai sakaci, akwai makirci a wani waje ba. Ina ne me yake faruwa ba mu gane ba, amma abin a bayyane ne, ba wai abu ne wanda yake buƙatar wani ilimi ne zubi ba cewa ɗan tarihin nan an ce an san inda suke to aje a kashe su ma me ya hana kuma an ce ana da makaman nan kuma yadda ana da shi to me ake jira to mu dai amsan abin da ake jira nan wallahi ban gane kuma al'umma suna ta dan abin da ake faɗi kullum ana tsoron aje garin kashe ɗan ta'adda a kashe wanda ba su ci ba ba su gani ba to dama ita fitina ba ta taɓa faruwa ta shafi wanda ya laifi shi kaɗai ba wata kofin na tsallatu su ban nan wajen zara mu nufin hasa tun da ya zauna a inda suka dama haka kuma wanda tsila wanda suka kama suka yi garkuwa da shi a yi iya ƙoƙarin tsirar da shi amma kada tsirar da shi da fari a ƙali azzalu wannan maganar ba za mu daina ba ba za mu daina ba ba zai yiwu mu daina ba har sai ran da muka sami lenci zaman lafiya a cikin ƙasar mu har sai ran da muka ga cewa al'ummar mu ta sami yanayin da ya dace ɗan adam ya rayu amma yanzu rayuwar da muke yi wallahi ƙasa da rayuwar da ya cancanci ɗan adam Allah ubangiji ya gyara mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.